Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da matakan da karamar hukumar Kalgo a jihar Kebbi ta dauka don rage radadin da ambaliyar ruwa ya haddasa wa manoma. Shin wani matakai makarantun Islamiya suke dauka wajen yaki da yaduwar annobar coronavirus a Jamhuriyar Nijar? Daga Sokoto kuma wakilin masana sun duba tasirin harshen Larabci a lamuran karfafa tarbiyyar arewacin Najeriya. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mu bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. Kasashen Turai da dama da yankin daular Larabawa sun fara haramtawa jiragen sama da suka fito daga Burtaniya sauka a kasashensu, ganin yadda annobar corona ke kara yaduwa kamar gobarar daji a kasar. Karuwar annobar bata tsaya kawai a Burtaniya ba, domin kuwa ministan harkokin wajen Italiya a jiya Lahadi ya ce an samu bullar annobar a birnin Rome. Kana hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu mutum 9 dauke da cutar a Denmark da kuma samun daidai a kasashen Netherlands da Australia. Kasashen Ireland, Italia, Australia da Belgium sun bi sahun Netherlands wajen hana saukar duk wani jirgi da ya fito daga kasar Burtaniya biyo bayan samun sabbin kamuwa da cutar a kasar. Haka suma kasashen Kuwait da Isra'ila sun shiga layi, yayin da sauran kasashen ke tunanin daukar irin wannan matakin. Masana a Burtaniya na bakin kokarinsu wajen ganin an dakile yaduwar annobar da wannan allurar rigakafi da aka samu. Shi kuwa Vivek Mathi, wanda zababben shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jan ragamar ayyukan kiwon lafiya a kasar, ya ce babu wani abin sauyi akan ka'idojin kaucewa kamuwa da annobar da suka hada da sa takunkumi, ba da tazara da wankin hannaye. Wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu, wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura 75, sai ma'aikatan kwana-kwana, malaman makarantu da ma'aikata a shaguna. A daidai lokacin da ake sa ran, maganin zai isa asibitoci. Wannan matakin ya zo ne a daidai lokacin da aka fi bukatar shi don dakile yaduwar annobar. Amurkawa na kokarin ganin an samar da maganin ga kowa, duk kuwa da cewar a makon da ya gabata aka fara raba maganin. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce ya zuwa yanzu an baiwa Amurkawa sama da 556,000 wannan rigakafin. Manyan motoci da yawa dauke da allurar sun bar harabar kamfanin da ya hada maganin don kaiwa sauran sassan kasar. Kuma ana sa ran a yau Litinin za a fara samar da allurar da ake matukar bukata. Mahukunta Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul, inda mutane 9 suka mutu, wasu 20 kuwa suka jikkata. Harin dai an kai shi ne akan wani dan majalisa, Khan Muhammad Wardad, amma dai ya kubuta daga harin. Ministan harkokin cikin gida Masud Andrabi, lokacin da ya ziyarci wajen, ya shaidawa manema labarai cewar za a gudanar da bincike don gano dalilin harin da kuma tabbatar da harin ko na kunar bakin wake ne. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma Andrabi ya nuna ya tsaga kungiyar Taliban da cewa mun san su waye makiya kuma mun san shirin su. Wardak fitaccen dan kasuwa a birnin Kabul ne, shine mutum na biyu da aka kaiwa hari a cikin mako guda. A ranar 13 ga watan Disamba, an laka wani bom a wata mota da ke dauke da dan majalisa Tawfiq Wahdad, wanda ya sanadiyar mutuwar direban shi da mai tsaron shi. Amma Wardat ya tsira, duk da cewar bom din ya raunata dan uwan shi, amma babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Masu sauraro, labaran duniyar na zuwa muku kai tsaye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi, masu sasantawa sun cimma matsaya da ƴan majalisun Amurka akan tallafin annobar coronavirus da ya kai kimanin dala Amurka biliyan ɗaya wanda za a raba wa ƴan ƙasar. ƴan majalisun Amurka ne suka sanar da hakan a jiya Lahadi bayan kammala tattaunawar. Yarjejeniyar za ta bada damar baiwa kowane ɗan ƙasar wanda ba shi da aikin yi kimanin dala 300 a duk sati a wani shiri na wucin gadi. Yayin da za a baiwa galibin Amurkawa tallafin dala 600 da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Har ya zuwa yau, shirin zai samar da tallafi ga harkokin kasuwanci da annobar ta durƙusar. Da tallafi ga makarantu da ma'aikatan kiwon lafiya, kana za a amfani da kuɗin wajen biyan kuɗin haya ga wasu ‘yan ƙasar da ba su da ƙarfi. An cimma matsaya kan yarjejeniyar ta ƙarshe ne bayan saɓani da aka samu a tsakanin ‘yan majalisun masu ra'ayin riƙau akan dokar da ta tanaji yadda za a kashe kuɗin ƙasar da aka ajiye don wata annoba. A ƙarshe kuwa, gwamnatin Jamus ta samu nasarar maido da wasu mata 3 da ƙananan yara 12 waɗanda a da suke zaune a sansanin ‘yan gudun hijira da ake ajiye ‘yan gudun hijira da ‘yan ƙungiyar IS suka addaba. Ministan harkokin wajen ƙasar, Haiko Mas, ya sanar da hakan a wata sanarwa jiya Lahadi. Ya ce, "Na samu kwanciyar hankali yanzu tunda aka samu kubutar da wasu Jamusawa a wannan samame da aka kai ranar Asabar tare da haɗin gwiwar ƙasar Finland. An kulle yarjejeniyar ɗaukan su ne akan mutunta haƙƙin bil'adama da dai sauransu, waɗanda suka haɗa da fitar da yara marasa lafiya na daga cikin manyan dalilai da aka amince da su wajen fitar da yara, a cewar Mas. Kwanaki kaɗan kamun bikin Kirsimeti, wannan labari ne mai daɗi da kuma fatar za mu ci gaba da samun damar fitar da yara a nan gaba akan wasu dalilai daban, a cewar Mas.
Ambaliyar ruwa da ya share gonaki da dama. Shamsu Faruk da ke zantawa da manema labaru a wajen wani taron al'umma a ƙauyen Diggi ya ce kasancewar jihar ta manoma ne ya sanya gwamnati ɗaukar duk wani mataki da ya dace don ƙarfafa wa manoma gwiwa su ci gaba da sana'arsu ta samar da abinci.
Shinkafar da ka san ana nomawa ba a daina ba, da yake noman rani mataki-mataki ne. Mun samu matsala wannan gefe, amma sun juya wani gefe suna nan suna ta ƙoƙarinsu. Akwai inda ake gina da nasa rogo kamar irin mai yamma local government Gondu, wurare ne akwai wajen local government yadda an ɗibi wurare da yawa ana ta noman rani. Kuma wannan abun Allah ne ya kawo. Mutanen nan alhamdulillah sun rungume wannan abun a kaddara. Noman rani ana nan ana ta yi, kamar yanzu wannan karamar hukumar da muke ta Kalgo a garin Diki, da a ce da rana ne muke, da shigar da kai wadama za ka ji mamaki wadda mutane suka ci gaba da noma, ruwa sun jaye kuma alhamdulillah mutane sun koma sa shinkafa.
Wato ya nuna ana yin noman rani da damuna kina wannan yankin?
Gaskiya sosai, ana noman rani da damuna a wannan yanki. Sannan abubuwan da ake shuka yawa suke da yanzu in ka je karfe 5 a wannan garin zaka ga wanda ake fitowa da kayan noma na rani. So alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya, kuma waɗannan mutanen da ke kokarin noman nan gwamnati kullun cikin tallafi take.
Yawa da mun shi yasa na so na yi tambaya shin da ruwan cikin manoman suke noma a ita cewa su noma ko kuna musu wani?
Ni a matsayin na shugaban karamar hukumar muke ta Kalgo local government, na san akwai matakai da yawa da gwamnati ke bada tallafi. A takaice sati biyu da suka wuce na san a kalgo local government an samu mutane da ke noman rani aka ba su alkama su noma kuma an ba su taki an ba su injin an ba su kayayyaki satin nan da ya wuce na je da kaina kuma sun je sun zagayo kungiyoyin nan sun ga lalle mutanen nan sun dasa wayannan abubuwa suna nan suna son Allah ya nuna muna ran da za a ci alfanu wannan abu da ake so kaga abu ne da mun san ana yi kuma ana kai
Faruk wanda ya ce jihar ta fara farfaduwa daga kalubalen ambaliyar ruwa ya nuna ba wani sharhi da zai yi kan matakin gwamnatin tarayya na bude wasu daga kan iyakokin Najeriya da ya sanya wasu manoma fargaban za a shigo da kayan abinci da zai iya maida hannun agogon ribar su baya
to gaskiya ba zan so in fada cikin wannan magana sosai ba saboda abu ne da aka bada umurni so ba a dade da fara wannan abu ba amma mu dai abun da ka sani a jihar Kebbi gari ne na noma kuma muna nan kan bakan mu ko an bude goda ko ba a bude ba za mu yi noma wannan in Allah da ba zai ci abu nan matsala ba shugaban kasa da yasa aka bude wasu bododi yana da dalilin da yasa aka bude su mun fatan mu Allah ubangiji shi kara kawo muna zaman lafiya a kasar nan duk wani abu da zai kawo matsala muna roƙon Allah ya kawo muna da shi
Shugaban karamar hukumar ta Kalgo yayi fatan yadda jihar Kebbi ke cikin salamar tsaro sauran makwabtar jihar ma za su samu wannan sararawar don fuskantar dimbin ayyukan raya kasa A jamhuriyar Nijar da ta samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar annobar coronavirus wasu daga makarantun Islamiyya sun bada tabbacin daukar matakan yaki da cutar wannan na faruwa ne bayan dakatar da karatun makarantun boko da gwamnatin kasar ta yi kan fargabar annobar Haruna Bamman Bako na dauke da rahoton
Biyo bayan rufe makarantun nan boko da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi tun daga ranar 17 ga wannan wata na Disamba ta la'akari da sake haɓakar cutar coronavirus shin ina aka kwana bangaren makarantun nan allo ko na Islamiyya wannan ita ce tambayar da na yi wa Malam Abdul Qadir Jadi na makarantar Zala ta bakin cinema a garin birnin Kwalle
tun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wannan musiba da ta sake wayo matakin da dai kamata a dauka shine duk abin da likitoci suka bada umurni kan shigar gado wanda bai sa ma shari'a ta musulunci ba to wajibi ne mu za mu dauke shi mu kwatanta shi mu gani insha Allah amma mataki babba da ya kamata mu dauka shine mu sajin tsoron Allah mu gyara dabi'o'in mu da halayyar mu ga yayin da muke cikin yanzu domin in ba mu gyara ba to kullun waga musiba tana wucewa na wata suna komawa ko da ga ta wuce kun ba mamaki ba Allah ya saki bullo da wata mai kamawa ga matukar dai ba mu gyara ba tsakaninmu da ubangiji to kenan ina ganin in kitace ga abin da za a yi dan kariyar lafiya wanda bai sa ma shari'a ba to wannan ba wani abu na ba ka aiwatar da shi dan ka samu tsira da mutuncin ka da fatan Allah ta'ala zai kare ka gaskiya matakin da za mu dauka irin wanda surikitutu suke so a yi shine za mu yi nasa ta zara da kuma tsabta abin da ya shafi kula da hannaye da ma takunkumin duka za mu yi iyakacin kokarin mu ga wanda za mu iya yi mu insha Allah
dawowa da mahabbakar masu kamuwa da wannan cutar ta coronavirus a dukkan fadin kasar ta jango Guriyar Nijar ya samu malaman na makarantun na addini Islama cewa suna cikin shirin daukar matakan kariya da gaggawa kamar yanda ɗaya daga cikin su ya bayyana min a lokacin da muka tattauna da shi
sunana Nasiru mai an yi sani na da Dr. Nasir mai karanta suwa ne anan cikin farko Arab to da farko dai gaskiya mu ba mu dawo ta kariya da muka fuskanta sai kariya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu cewar in alloba ta zo ga mataki da ya kamata a doka a kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in alloba ta afku a kasa ko a gari kal a kuskura a huta in ta same ka a wani garin da kake nan to kai ka bar garin in ta samu wani gari kuma kai kal ka kuskura ka je kenan ka tsaya a inda kake dokan mataki akan wanda a kare al'umma ba wani aibi bane ba ne lahi bane mataki muna nan muna shirye da dokan shi insha Allah sa ta zara abu ne wanda dama mun saba da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu ya dora mu tafarki shi ya sa cewar ummuka ga wani abu ya zo dukkan matakin da likitoci suka dora mu akan shi mu kula mu yi kokari mu kula da shi mu kiyaye to muna bibiyar likitoci akan wannan da abin da likitoci suka ba mu karanta sozu din mu bai kyamaci ba cewar mene yasa da shi a ya kamata mu kula da shi mu kiyaye ba aibi bane a cikin addinin mu na musulunci
shi dai wannan lamarin na sake dawowar cutar coronavirus a sassan kasar ta jamhuriyar Nijar ya sa yanzu haka hukumomin kasar karayin kira ga dukkan 'yan Nijar da su kiyaye matakan kariya da hukumin asibiti suka bada umarnin a mutunta da zara ana son a karya ragamar yaduwar wannan cutar ta coronavirus. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kardi a sha'afa muryar Afirka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana a Sokoto sun bayyana tasirin da suke ganin koyar da harshen Larabci zai yi wajen yaki da tabarbarewar tarbiyya musamman a yankin arewacin Najeriya. Gare rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Masana waɗanda aksarin su malaman koyar da harshen Larabci ne suna ganin cewa kyautata koyar da harshen Larabci a makarantu kan iya azza dalibai ga kyakkyawar turba wanda za ta kyautata tarbiyyar su, abinda kuma kan iya yin tasiri ga rage aikata munana ayyuka har da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasa. Dr. Umar Altine Aliyu Dandamahe shine shugaban hukumar kula da ilimin Larabci da addinin Musulunci a jihar Sokoto. Ya ce tabarbarewar nazarin harshen Larabci a makarantu ya jefa al'umma nisantar kyawawan ɗabi'u, abinda ya ce yana da haɗarin gaske.
Gaskiya yanzu ɗin abin da faruwa cikin ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan da yala mai yawa, muna fahimtar cewa ɗaliban da suka wuce wuri, misali wajen harkar addini, suka shiga wasu halaye daban-daban. To duk rashin san Larabci na sun karkar Larabci wa, to kenan dole a ta tsaye a ga cewa shi Larabcin nan an ba shi kene, an fahimce shi, ya za a karance shi, ya zama sai wanda ya san shi sannan shi ne zai karanta shi. Kenan sai an ta tsaye kenan duk masu hannu da abin sun shigo an yi tsaye an karance shi an fahimce shi.
Wani malamin harshen Larabci Muhammad Bello Abdulrauf Tajayi shi ma yana ganin cewa tabarbarewar tarbiyyar matasa musamman a arewacin Najeriya na da nasaba da rashin samun ingantaccen ilimin Larabci.
Saboda duk wata koyarwa da addini yake da tarbiyya da ake koyo da ita cikin ilimi, duk cikin ilimin Larabci ne za a koyi wannan tarbiyya, don haka rashin harshen Larabcin shi ma shina cikin abubuwan da ke kawo tabarbarewa ga ainihin tarbiyyar matasa da kuma sauran al'umma baki ɗaya.
To amma masana halayyar dan Adam kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na da mabambancin ra'ayi da na waɗannan malaman.
Wannan wato ni na ga fata ne ba wai kuma akwai sahihin hujja ga cewa haka ba. Ina so na jawo hankalinka akwai kasashe da yawa da suka samu kansu cikin irin wannan matsalolin, amma da gwamnati ta zauna ta yi abu a kai ana zaune lafiya, kamar Singapore da irin su Finland. Abin ba a cikin yare ba ne, abin mutane ne da al'umma da gwamnati za ta zauna ta nuna ga inda take so ta sa hankali ga abin da ake so a samu.
Shi kuwa Farfesa Abubakar Abubakar Yagawal wanda shi ma malamin arabiya ne yana ganin cewa ko bayan wannan fatar ƙarfafa koyar da harshen Larabci yana da tasiri sosai wajen samar da cigaban ƙasa.
Wajen harkar dangantaka. Kaga mu dai nan ko da yake tura suka yi colonizing namu, amma duk da haka zumuntanmu da zamantakewanmu da al'adunmu sun fi kusa da na Larabawa bisa ga na Turawa. To matukan mun ka zauna halisun Turanci ɗaya muka bi mun Larabci, kaga wannan dangantaka kyakkyawa ta tsakaninmu da su. Dangantaka ta zamantakewa, dangantaka ta addini, dangantaka ta tattalin arziki ita ma za ta samu matsala.
Bisa ga la'akari da muhimmancin ƙarfafa koyar da harshen Larabci da kuma damuwa da yadda ta tabarbare a makarantu, yasa hukumar kula da ilimin Larabci da addinin Musulunci a jihar Sokoto ta hada masana wuri daya domin a tattauna akan kalubalen da harshen ya shiga da kuma nemo mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. Labinta S Yaro da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiru, jagoran shirin. A cikin shirin namu na wannan mako wanda zai zama kashi na farko, wakilin muryar Amurka daga Abuja a Najeriya, Nasir Adamu Elhikaya, ya aiko mana da hirarsu da Muktar Iliya Emedi, shugaban wata kungiya mai zaman kanta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment, da ke fadakar da jama'a don ilmantar da su akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Muktar Iliya Emedi, ni ne shugaban kungiyar Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment.
Wato, di wata kungiya mai yaki da shan miyagun kwayoyi.
Fadakarwa ba, kungiya ce wacce ke fadakar da al'umma game da illolin shan miyagun kwayoyi ake ilmantar da su saboda hatsarin su da ke cikin al'umma.
Fada mana tun yaushe ne ka kafa wannan kungiya mai zaman kanta?
A wannan kungiya mun kafa ta wajen shekara uku da suka wuce. Mun kafa ta nan Abuja, a yanzu kungiyar tana da rassa a Najeriya wajen jihohi 13.
Jihohin arewa ne ko har da kudancin Najeriya?
A jihohin arewa ne, saboda kasancewar wannan illolin miyagun kwayoyi ta fi karfi a arewacin Najeriya. To sai samu kan mai da hankalinmu arewacin Najeriya, amma a yanzu mun fara tsallakawa kudanci da yammacin Najeriya.
Yawwa, to Muktar, ba mu labarin yadda kuke gudanar da aikin ku zuwa yanzu, wato waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen wayar da kan al'umma a waɗannan jihohi illar shan miyagun kwayoyi?
Matakan da muka ɗauka, mun farko da muka fona wuya sai muka gano ba yadda za a yi mu samu damar isar da saƙonmu na abin da muke so, sai ta kafofin yaɗa labarai da na zamani da sauransu. So taronmu na farko, bacin mun yi taro a junanmu a Kaduna a shekara ta 2016, mun tattauna mun ilmantar da mutanen da muke so mu aiki da su tukunna. Dan shi harkar illar shan miyagun kwayoyi, kai danka da zaka je ka faɗa kaɗin, sai ka samu wani ilimi da wata ƙwarewa kafin ka tunkari wanda suke shan miyagun kwayoyi. So mun yi wannan taro a Kaduna, sannan sai muka yi taro a Kano wanda muka gaishe duk gidajen rediyo na arewacin Najeriya, waɗansu mahadana na waje don irin gudunmu da suke bayarwa. To mun shirya wannan taro, kuma wannan taro ya nasara. Mun shirya wani kuma taron a Niger State, wato mina kenan, shi Malasiya. Sannan kuma muna yin taruka ƙanana-ƙanana a jihohinmu kamar Plateau State, muna taro na faɗakarwa irin waɗannan abubuwan.
To abinda za a yi la'akari da shi shi ne, ka ce akwai wata ƙwarewa da ake bukata ta musamman wajen yin wannan yaki. Ta ina ake samun ilimin wannan ƙwarewar? Saboda a Najeriya akwai hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA, wacce aka san ita ce take kula da irin waɗannan ayyuka.
A ta yadda ake samun wannan ƙwarewa, akwai abin da muke kira volunteer da ambassadors. Idan muka same su, muna kiran ƙwararru. So da shi harkar shan miyagun kwayoyi ya kasu ta ɓangare-ɓangare. Yadda ake harkar miyagun kwayoyi a jihar Kaduna, ba haka ake harkar miyagun kwayoyi a Bauchi ba. So duk inda ka ji za ka yi faɗakarwa a kan shan miyagun kwayoyi, ya danganta da yadda irin ake mu'amala da su a wannan jiha. So muna samun ƙwararru daga jami'a ne, da waɗanda suka yi wannan harka, suka daina sha, suka tuba, suna ba mu kamar lecture, zan iya cewa suna faɗa mana yadda abubuwan suke. Mu kuma muna ƙara ilmantar da mutanenmu, don dole ne sai ka san duk yadda za ka san illar shan miyagun kwayoyi. Ba za ka santa ba sai ka samu wanda ya taɓa yi, shi ne zai gaya maka illar miyagun kwayoyi.
To ana jin kwayoyi kwayoyi, watakila wasu ba za su gane abin da ake nufi ba. In an ce wannan kwaya ta paracetamol ma ai kwaya ce, in an koma kwayar gero da dawa duka kwayoyi. Shin yi mana misali, mana su waɗanne ne waɗannan nau'o'in kwayoyi da suke miyagu ne, bai dace mutane suna amfani da su ba?
Gaskiya duk wata kwayar magani, anan ana magana kwaya, ana magana ta magani. Wato wanda in kana da wata larura a cikin akwatin rashin lafiya, wanda likita zai iya cewa ka sha don ka samu sauki ko ka samu lafiya, to duk wata kwayar magani da ka sani ko wacce likita zai baka za ta yi maka illa. So yadda ake ana wuce ka'idar abinda likita ya faɗa, ko kuma a yi amfani da ita ba tare da likita ya ce ba, to ita ce shan miyagun kwayoyi. Komai ko paracetamol in ka sha zai warke ma da ciwon kai, amma in ka ne likita ya ce ka sha biyu, ka ji ai kai wannan biyu ba za su ka sha hudu, to ta zama cuta a gare ka, wannan kenan. Sannan kuma akwai kwayoyi wanda daman can an yi su ne don wani abu wanda za su yi magance a jikin mutum, amma sai mutane suka gano cewa in suka sa shi da yawa yana sa su wata illa, to sai suka koma shan su ba tare da likita ya gaya musu ba.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya, ni ce taku Binta Esyaro da na hada shirin na kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna dauke da kashi na biyu.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
sharhin ne da jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian ta Najeriya, na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da sakin dalibai 'yan makarantar Kankara a kwanan nan a jihar Katsina bayan sace su da 'yan bindiga suka yi. Shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana sakin daliban a matsayin abin jin daɗi ga iyalansu da Najeriya da kuma kasashen duniya baki daya. Shugaba Buhari dai ya furta hakan ne a lokacin da ya gana da daliban da aka sauko a fadar gwamnatin jihar Katsina. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, daya daga cikin manyan labaranta na cewa 'yan Najeriya ya zakara ci gaba da yabawa da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na sake bude wasu kan iyakokin Najeriya da kasashe makwabta. A mako da ya gabata ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin bude bodoji ko kan iyakoki guda hudu na Najeriya. Tun farko dai an rufe kan iyakokin ne domin hana shigowa da shinkafa a kasashen waje da sauran kayayyaki da aka haramta, da kuma bunkasa harkar noman shinkafa a cikin gida, da kuma kawo ƙarshen safaran makamai. Sai kuma jaridar da banga jaridar da ta bayyana cewa sau'i da dama bayan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace wasu fasinjoji 35 da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, har ila yau 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kai hari a wani gari mai suna Ajiri wanda ake karamar hukumar Mafa a jihar Borno. Rahotannin da ke fitowa dai na nuna cewa 'yan kungiyar sun yi ta'adi a wancan hari da aka kai kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Dai rahotanni na cewa mutane 5 ne suka rasa rayukansu, yanda wasu kuma suka ji munanan raunuka. Ƙauyen na Ajiri dai yana kilomita 50 ne daga babban birnin jihar Borno, wato Maiduguri, a ƙaramar hukumar Mafa, wato ƙaramar hukumar da gwamna mai ci yanzu Babagana Umaru Zulum ya fito kenan. Sai kuma jaridar The Point ta rawaito ministan kula da kwadugo ta Najeriya Dr. Chris Ngege na jaddada kudurin jam'iyyar APC da kuma shugabanninta na aiwatar da tsarin na karba-karba. Kamar da minista Ngege ya bayani, ya ce jam'iyyarsu ta APC da kuma jigajiganta a cikin kuwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da CBC Akande da Olusegun Osoba da Yusuf Ali da Ogbonnaya Onu da Danjuma Goje da Sanata Mamako, dukkaninsu jigajigan jam'iyyar ce da suka amince da tsari na karba-karba wanda zai fitar da kasar da halin da take ciki yanzu, inji Sanata Chris Ngege. Sai kuma jaridar Deadline Nigeria da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka Nigeria ta samu ƙarin mutane 920 da ke ɗauke da cutar coronavirus, wata sanarwa da cibiyar da ke yaƙi da cutar ta coronavirus da sauran cututtuka masu yaduwa NCDC ta fitar, yana cewa mutane 920 sabbi ne wanda kuma aka same su a jihohin Lagos, Abuja da Kaduna, wanda zaka su ne kan gaba na masu ɗauke da cutar ta coronavirus, inda jihar Lagos ke da mutane 308, sai birnin Abuja mai 207, sai birnin Kaduna mai 179. Babin Yusuf Murai, Amurka daga Najeriya.
Sauraro, lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP ta dade ta son ta yada salon siyasar ta da kama karya ta kai tasirin ta a ko'ina a fadin duniya, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar wasika. Hanya ɗaya a cikin hanyoyi da jam'iyyar CCP ke yada manufofinta ita ce yin amfani da cibiyar ayyuka ta United Front Work Department, wata cibiyar gwamnati da ke bada tallafi ga ayyukanta na neman tasiri a gida da waje ta hanyar ƙarya da magudi. Cibiyar United Front a koda yaushe tana tsoratar da jami'an sashen ilimi da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin jama'a da kuma al'ummar China da ke ƙasashen ƙetare, ciki har da tsirarun ƙabilu da addinai da suke Allah wadai da mummunan cin zarafin da ake aikatawa a Xinjiang da Tibet da kuma ko'ina a China, inji sakatare Pompeo. CCP dabarunta na barazana suna auna mutane da take kallonsu a matsayin masu adawa da manufofinta. Waɗannan dabarun sun hada da fallasa bayanan wasu ɗaiɗaiku ga mutanen da suke auna su ko kuma iyalansu ta yanar gizo a matsayin tsoratarwar siyasa. A yunkurin takawa wannan magudan mulki, sakatare Pompeo ya ɗaura haramcin bada visa ƙarƙashin dokar baƙi da tsaron cikin gida a kan jami'an gwamnatin China da jam'iyyar CCP, ciki har da jami'an cibiyar ayyukanta ta United Front, waɗanda suke amfani da barazana ko kuma taɓa lafiyar mutane da sata bayanan mutane suna sakewa da leƙen asiri da ɓata suna da kuma yin katsalandar a harkokin siyasar cikin gida da walwalar sashen ilimi da bayanan sirri da kuma harkokin kasuwanci. Waɗannan miyagun ayyuka ana neman saka su a harkokin siyasa, kana aiwa shugabannin yankin da na gida barazana da al'ummar China da ke kasashen ƙetare da sashen ilimi da ma wasu ƙungiyoyin jama'a da ke cikin Amurka da wasu ƙasashe masu yada manufofin mulkin mallakar jam'iyyar CCP. Zan ci gaba da aiwatar da haramcin bada bizar domin nuna wa waɗanda suke aikata wannan aikin cewa ba a marhabi da mutane da suke saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a Amurka, inji Sakatare Pompeo. Amurka tana kira ga gwamnatin China da ta daina amfani da barazana da kuma tsoratarwa, tana danna aƙidar faɗar albarkacin baki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daga baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin, ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.